Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Talata 3 ga watan Yuli shekarar 2018 akan mitoci 40-49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuwa ana jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sai na kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da asuba. Baba Yakub Makiri ne tare da Jummai Ali zamu gabatar muku da shirin mu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
Mun san bace a cikin wani kogo har na tsawon kwanaki 10 jiya Litinin aka samu matasa 'yan kasar Thailand 'yan wasan kwallon kafa da mai horon su da rai. Shugaba Donald Trump na Amurka ya ce kungiyar hakkokin kasuwanci ta kasa da kasa ba ta yi wa Amurka adalci. A can kasar Pakistan kuma wasu da ake zaton 'yan tawaye ne sun yi wa sojojin lema kwantar auna suka kashe sojoji 6.
Kanan labaran kenan. To bayan kun gaba jin labarai za ku ji cewar mutane da dama ne suka rasa rayukansu a cikin rikici da ake yi tsakanin manoman Ize da kuma na yankin Okele dake jihar Cross River. To kowane irin hali ake ciki a wurin?
Har yanzu akwai zama tardar. Wasu ma sun bar gidajen su kwashe iyalansu gudu zuwa ƙauyuka saboda gudun me zai je ya kawo. Amma 'yan sandanmu da komai suna nan.
Hukumomi a jihar Niger kuma sun tabbatar da mutuwar mutane 8 da bacewar wasu a cikin ambaliyar ruwan saman da aka yi kamar da bakin ƙarya a wasu sassan jihar. Haka kuma wata kungiya mai bada shawara akan yadda ake yada sahihan labaru a cikin al'umma inda take cewa jita-jita shine makamashin rura fitina tsakanin al'umma. Bayan haka Aliyu Mustafa Sokoto na tafi da shirin sa na tsaka mai wuya amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masauraro, ga labarin mai karantawa Jummai Ali. An samu matasa 12 'yan wasan kwallon kafa na kasar Thailand da mai horon su da rai cikin wani kogo kwanaki 10 bayan sun bace. Jiya Litinin gwamnan lardin ya faɗa wa 'yan jarida cewa an samu matasan kuma dukkansu suna da rai. Ya ce za a kawo likita ko kuma likitocin da za su kula da su har sai sun murmure. Ya ce bai tabbatar ko za su iya cin abinci nan take ba domin sun ɗan kwana 2 ba su ci komai ba. Su waɗannan matasa 'yan shekaru tsakanin 11 zuwa 16 da mai horonsu mayakan ruwa na musamman ne suka same su makale a cikin kogon. Jiya Litinin mayakan ruwan suka wato masu aikin ceto suka ceto matasan a gefen kogon da ke kan tudu. Kungiyar kasashen Turai ta yi wa Amurka kashedin cewa shirin da shugaba Donald Trump yake yi na ƙara azaharajin kashi 20 daga cikin 100 akan motocin da ake kera a Turai zai yi mugun kasara tattalin arzikin Amurka, kuma zai iya janyo su ma kasashen Turan su maida martanin sakawa kayayyakin da Amurka take sayarwa a kasashen su haraji akan kimamin kayayyakin dala biliyan mai 94. A wata wasiƙa mai shafi 10 da ta aika wa ma'aikatar cinikayya a ranar Juma'a da ta shige, kungiyar kasashen Turai ta ce babu hujjar sakawa motoci da kayayyakin motocin da ake ƙerawa a Turai haraji, kuma ɗaukan wannan mataki na iya zama kuskuren tattalin arziki sosai. Sakataren harkokin cinikayya na Amurka Wilbur Ross jiya Litinin ya faɗa wa gidan talabijin na CNBC cewa da a yi garaje ga dami idan aka ce shugaba Donald Trump zai aiwatar da shirin ƙara kuɗin harajin. A halin da ake ciki kuma shugaba Trump ya caccaki kungiyar harkokin cinikayyar ƙasa da ƙasa da ake cewa WTO a taƙaice cewa ta daɗe tana yi wa Amurka rashin adalci. Ya ce idan kungiyar ba ta yi wa Amurka adalcin da ya kamata ba to za su ɗauki wani mataki. To amma kuma bai ba da wani ƙarin haske akan matakin ba. Jiya Litinin wasu waɗanda ake zaton 'yan tawaye ne a kudu maso yammacin ƙasar Pakistan suka yi wa sojojin lema kwantar ɓauna har ma suka kashe sojoji 6. Jami'ai sun ce harin da aka kai da bindigogi da kuma roka akan sojojin da ke sintiri a gundumar Awaran da ke lardin Baluchistan, lardin da ke fama da rikici, ya kuma raunana sojoji 2. nan da nan babu kungiyar da ta buki kirji ta yi ikrarin cewa ita ke da alhakin kai harin a gundumar da ƴan yakin sa kan da aka danganta da harantacciyar kungiyar da ke neman ballewa ta Baluch Liberation Front ko kuma BLA a takaice suke gudanar da hidimomin su. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da ake nuna damuwar cewa akwai alamar kasar Koriya ta Arewa maimakon ta wargaza masana'antunta na kera makamai masu linzami inganta su take yi, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wannan makon zai kai ziyarar sa ta uku birnin Yangyang. Ziyarar da zai kai za ta biyo bayan shawarwarin da aka yi a ranar Lahadi tsakanin jakadan Amurka a kasar Philippines Song Kim da kuma jami'an kasar Koriya ta Arewa. Wannan ne karan farko da aka sani cewa jami'an Amurka da na Koriya ta Arewa sun gana tun lokacin da aka yi taron koli tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da kuma takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un a ranar 12 ga watan Yuni a kasar Singapore. Amurka ta ba da sanarwar shirye-shiryen sake aza takunkumi masu gauni a kan ɓangaren makamashi da harkokin bankin kasar Iran. Tana mai faɗin cewa akwai buƙatar gwamnatin Iran ɗin ta canja halayyarta ko kuma take-takenta ta zama kamar sauran ƙasashen duniya. Daraktan tsara manufofi a ma'aikatar harkokin wajen Amurka Brian Hook shi ne wannan furucin ajiyar Litinin a tattaunawar da yi da 'yan jarida. Mr. Hook ya buƙaci ƙasar ta Iran ta mutunta abubuwan da ake nema ta yi domin ta zama abin da ya ce kamar sauran ƙasashen duniya. Ya ce a ranar 6 ga watan gobe na Agusta, Amurka ke shirin aza takunkumin farko. Waɗannan takunkumin za su auna ɓangaren cinikayyar motoci da zinari da kuma wasu muhimman ƙarafa. Ya ce sauran takunkumin kuma Amurka za ta aza su ne a ranar 4 ga watan Nuwamba idan Allah ya kai mu. Su kuma za su auna ɓangaren makamashi da man fetur da kuma harkokin gwamnati. A wannan makon idan Allah ya yarda ministan harkokin wajen kasar Jordan Ayman Safadi zai gana da takwaran aikinsa na kasar Russia Sergey Lavrov a birnin Moscow domin tattaunawa a kan rikicin kasar Syria, inda jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya suka ce hare-haren da gwamnatin kasar take kaiwa a kudancin kasar ya sa kimanin mutane 170,000 yin gararan ba. Ministan harkokin waje na Jordan ya ce shawarwarin da za ta hada da yadda za a tsagaita bude wuta domin kawo ƙarshen ficewar mutane daga wannan yankin.
Labaran duniya ke don aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla mutane da dama ne suka rasa rayukansu a cikin rikici tsakanin manoman yankin Okele na jihar Cross River da kuma makautansu na kauye Ize dake jihar Ibonyi da suka fara a cikin makon da ya gabata, lamarin da ya kai ga kone-konen gidaje. Ga dai wakilinmu Abubakar Lamido da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Na ji ta bakin wani manomi a garin wanda lamarin ya shafa mai suna Oban Basi ga abinda ya shaida ma muryar Amurka.
What happened this recently is that the crisis is over land. Both communities plant rice and they plant yams.
Yana cewa ne daukacin al'ummomin guda biyu, dukkanin su manoman shinkafa ne da doya, kuma rikicin da ya faru a tsakanin su na mallakar filin gona ne sanadiyar harbin wata mata a kafa, kuma mutane da dama sun mutu. Amma dai an kai ga tattaunawa domin cimma zaman lafiya a kauyen Ibole a ranar Larabar da ta gabata, inda jami'an tsaro suka shiga tsakani. To amma dai waɗanda suka yi harbi ba su halarci taron ba, saboda haka kawo yanzu ba cimma wata matsaya ba a rikicin. A sabili da haka muna cikin zaman ɗarɗar domin gudun abinda ka iya biyowa baya, ko baya ga afkuwar wancan rikicin na farko a shekarar 2003 wanda ya kasance a sanadi. Hukumomin tsaro a jihar ta Cross River sun sha alwashin daukar matakan afkuwar irin haka nan gaba kwa wannan karo jami'an tsaro a jihar sun sha alwashin shawo kan wannan matsalar Hafiz Muhammad Inuwa shine commissioner yan sandan jihar ta Cross River kuma ga abin da yake cewa
akwai mace wadda tana nan bangaren jihar Cross River karamar hukumar Yala ta je gona yan mutanen Izi dake bangaren Ebonyi ta harbe ta a kafa to wannan shine batawa mutanen kauyen dake bangaren jihar Cross River to wannan ya sinzira su su ma sai suka tafi suka fara harba abin da yazo gaban mu shi kace gawa guda ɗaya da kafuna amma ba shakka zamu iya cewa mun samu rahoton kone gidaje
zuwa yanzu wani hali ake ciki
har yanzu akwai zama dardar wasu ma sun bar gidajen su sun kwashe iyalan su sun gudu zuwa kauyuka saboda gudun me zai je ya kawo amma ɗan sandan mu da komai suna nan
a Najeriya ba Fulani da manoma kadai ke fama da rikicin gona ba ko a jihar Cross River dake yankin Niger Delta ana fama da irin wannan rikici Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Port Harcourt a Najeriya
to madalla afgaida Lamido Abubakar ruwan sama da aka yi kamar da bakin ƙwariya wanda aka kwashe sa'o'i da dama ana yi yayi sanadiyar mutuwar kimanin mutane 8 wanda aksarin su matasa ne a garin Rafin Gora Rafin Gora dake karamar hukumar Kwanta Gora a jihar Niger wanda aka yi a yammacin jiya lamarin da ya tada hankalin mazauna yankin ga dai Mustafa Nasir Batsari da karin bayani
kawowa lokacin hada wannan rahoto dai masu bada ceto na can na ci gaba da kokarin neman waɗanda suka bace Alhaji Abdullahi Ibrahim wani mazauni garin ne na Rafin Gora ga abin da ya ce damun ta wayar salula to kokarin jin ta bakin rundunar yan sandan jihar Niger lamarin ya citura to amma shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga ya tabbatar da aukuwar lamarin
ana ci gaba da neman a gani ko Allah zai sa a samu wasu wanda suke da sauran rayuwa in kuma ba su da sauran rayuwa a ga ko da ga hukuncin su ne yanzu kamar mutane nawa kuka tabbatar da mutuwar su kamar a gangare mun samu tsawon mutum yaro ɗaya da aka samu sannan a can da wata sa'in an samu ga hukuncin mutum 7
na mutum 8
mutum 8 kawo zuwa yanzu kuma ana ci gaba da neman sauran
a halin da aka ciki dai hukumar bada agajin na ci gaba da gargadin jama'a musamman waɗanda suke zaune a gabar ruwan ƙoramu domin kaucewa aukawa cikin matsalar ambaliyar ruwa da ake samu a kusan duk shekara a daidai irin wannan lokaci na damana Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
to madalla a gaida Mustafa Nasiru Batsari wata kungiya mai bada shawara akan yada sahihan labaru a cikin al'umma da ake kira Information and Technology Development Center da takaice ta ce jita-jita shine makamashin rura fitina a cikin al'umma shugaban kungiyar Zakariya'u yayi wa wakilin mu Nasiru Adamu Alhikaya ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
in ka dubi yanan gizo-gizo za ka tarar ana yada jita-jita wanda kuma ba gaskiya ba ne ba ko kuma a je a ɗauko hotuna aka yi rigima a wasu ƙasashen ko kuma rigiman da aka yi shekaru da suka shige ko kuma rigiman ma da aka yi wanda ba ta da alaƙa da abin da ake fama da shi a wannan lokaci sai a zo a barra su to waɗannan idan an bada su wanda bai sani ba zai ɗauka ya yi amfani da shi mai tabbatar cewa ai a yanzu ne wannan abin ya faru ko kuma a nan ne abin ya faru saboda haka sai ka ga mutane suna ce to za su ɗauko fansa amma dai a kullun abin da muke yi wa mutane gargadi shine ya kamata kada su dauki mataki ba tare da sun tantance abin da suka karanta ko suka gani ba.
Don shugaban kungiyar mai yatti Allah na Abuja Dodo Oroji ya amince da wannan nazarin.
Bala'i ne ake so a kawo rarrabuwar kawuna na mutane a ji a dauko hoto daga wata ƙasa a kawo a ci ai ga mutanen da aka kashe sannan su mutanen nan duk wanda ka kashe mata ko ka kashe mai ko ka sace mai dukiyar shi to zai yake ka kowane irin mutum ne ba fulatani bai dauka shanu zakar jewa cikin gona saboda ya zanci yon dukiya sai dai kaddara don duk wanda a tare da bisa wata rana kila ko bacci ko wani abu na kama shi don ya san cewa in ya cikin gonan nan za a kai shi kotu a hukunta shi kuma babu dalilin mu riga dauka hukunci ga hannuwanmu.
Hakanan shi ma shugaban kungiyar kananan kabilu na Kaduna ta Kudu Mr. Mark Amani ya goyi bayan kaucewa yada jita-jita.
Kuma ko da ma kafafen watsa labari irin na waya kamfanonin wayan nan duk katin da aka ga wannan labarin ya tafi daga Zed ne daga MTN ne wane ne to su yi maza su yi detecting wane ne ya tura idan ko ba sa bada bayani makamanci haka to gaskiyar magana kamfanonin su na ƙarya ne. Na'urorin da muke da su a yau na tabbatar kowace company tana da information na kowane waya duk inda maka tura idan ana son a kama kowane ne za a same shi.
Ba ga fitina ta kai tsaye da makamai wasu na amfani da alƙalami da harshe wajen kunna wuta koda kuwa ba za a ga ashana a fili ba. Nasiru Adamuli kai murar Amurka daga Abuja Nigeria.
Kuma bugun yaki wanda yi kun zabe. Kuma bugun yaki wanda yi kun zabe kun ban cikin kunya.
To madalla a gaida Nasiru Adamu Alhikaya. Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko karfe 1 ne da minti 17 na dare a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba.
Saka mai wuya. Yau barkanku da wannan lokaci da sadon mu da ku a nan sabon shiri na saka mai wuya. To yau da Allah yake nuna mana lokacin kammala muhawarar ƴan siyasa na Niger guda biyu wato Dudu Muhammadu da Asumana Muhammadu kan mulkin shekaru 7 na shugaban kasar mai ci yanzu Muhammadu Isuhu. Zamu karkare da duba batutuwa da dama da suka hada da zargin da jami'an siyasa suke yi wa junansu dangane da jefa kasar a cikin rikicin Boko Haram da kuma wani zargin na cewa shugabannin Niger din sun yi wa iyalin marigayi shugaban Libya Muammar Gaddafi budurci. Amma bari mu fara da makomar su kansu jam'iyyun adawar a zaɓuɓɓuka na gaba masu zuwa a Niger din.
Haji Dudu, zaɓe na kan kamawa. Gashi babu wakilcinku a ɓangaren hukumar zaɓe mai zaman kanta. Ba ka ganin watakila idan aka tafi a haka jirgi zai sabar ku a tasha.
An lago kyautar ranar haihuwa. Wato tun daga sayan dafi aka yi zuwa Lagmar. Sun nuna cewa suna da majority a assembly mai amfanin wannan zauren taron da ake zama idan akwai rijimar siyasa a kasar Niger a zauna a sulhunta a tattauna. Tun lokacin nan so goda su suke da karfin mulki kuma waɗannan duka jam'iyyu masu rigingimu a bayan wannan mun gaya musu za ta same su saboda ba su san kayo wannan abin da waɗannan mutanen ba su asmana suka tattara kansu ba. Ai su ne ake a tattara mulki kal a bar shi ba komai ba ne. Mulki ne ba a so a bari ta hanyar gaskiya. Ta hanyar demokradiya, ta hanyar talaka zai zaɓi wanda yake so. Shi ne kaga an kunno duka wannan rikicin. Rikicin ai bai ƙare ba tukuna. Akwai sauran rigingimu a baya. Yanda bayya sun faɗi cewa akwai baraka, babbar baraka ce a cikin su. Saboda mutane ba su yi su kai da Kano ba ko kawo su. Mutane suna da ƴanci yadda ne suke ku roƙe su zo su goya muku baya ku yi maja, ku samu ai mulki a ƙasar nan. Saboda ƙasar nan ta zauna lafiya ku samu majority comfortable. Haka kuka yi. To yanzu mutane sai gane kuna cin amana su. A cikin tafiya kuna so ku mai da shanun ware. Kan kun fi son kanku da ƙasar nan. Da su da azumna ayi tattauna don haka mutane ba za su yarda da wannan ba dan uwana Isuhu ba za su taba yarda ba ni na san haka zai tabbata ko mun fadi haka nan tun kanyar haka ta tabbata mun san diyan da ka bi su Asmana to sai ka rubu su
yanzu za ku ci gaba da
ba dan kuma saboda ina zuwa za mu ci gaba da hukunci sai ran da tattab gaskiya ta tabbata kuma wannan gaskiya ranar za ta tabbata
amma ba su ga lokaci na tafiya
alai lokaci bai tafiya lokaci a lokaci kayan Allah ne ai yanzu da suka shekara 7 mutuwa muka yi ba muna rayuwa ba
kusa
shekara 8 sun kai mu RDR da NCR din muna RDR canji din muna adawa
kadan
shekara 8 don haka mutuwa muka yi abu guda ne so nake so in ga maka wato ina so ɗan Niger wata kila mutanen Niger mun wa Allah laifi sai mu koma ga Allah ya kawo mana irin wannan shugabanni wanda busta tausayin talakawa don haka kenan ya kamata ɗan Niger ya koma masallaci ya roki Allah gafara ubangiji da ya kawo musu irin wannan shugabanni wanda ku taba gani ba. don haka kenan wannan duk magana da muke yi kaga ai yana dariya bai ce mishi komai talakan Niger ya wunda yunwa ya kwanda yunwa shi dai dutsen cikin ruwa ne asmana
babu da bashi
mutun ne wanda eh babu bashi tunda kai ka gaya mini asmana kace kana da sefa na wuri da gurbin miliyan 100 tunda ku dauki tunda ku dauki mulkin ma da farko ma kai gaya mini wannan wanda ya faɗi wannan yanzu saboda Allah ina ruwan shi da wahala talaka ina ruwan shi da ruwa
kaga ni da bastan babu
yayi zance sosai dan wani hulla su suna da farar hulla kaga ni ko suna da farar hulla
dan baka san kudi bane
suna da farar hulla a lokacin
mun ji kudi muka tashi
su kansu a cikin gwamnatin nan suna da farar hulla sai kana jin lokokon nan da shi muka yi ba farar hulla ta su ce ya ce mana wazan can farar hulla da yan siyasa su aka ga mu mu za a rika rarrewa akuya da fatal kura da haka kenan abin da ke so in gaya maka cewa wai bamu san ba kudi miliyan 100 Allah sa kar in wayi gari in zani talakan kasar nan ina ka sai me ka sai da asmana me ka sai da ka samu miliyan 100 a shekara guda na mulki lokacin da kai kuma shi ka gwada mu ne kasuwanci asmana yake wai da san ba kasuwanci da asmana yake wannan kasuwanci ba 100 miliyan 100 na sefa ka sanar wa ne da haka kenan abin da ke so da hankalin ka
ga kaji ba kauyawa ne
abin da ke so da hankalin ka wallahi ba an da kudi na satan
saboda ina san in ga
yamma an da kudi na haram ne
mun san su ba mutane
su idan kudi na haram ne mu ba mu san ba kudi na haram kuma da kudi na haram muke so da mun zo mun gama
cikin da suke
da kudi na haram muke so to da mun zo mun yi hadin guyar
da ba su taba ciya
yi ai boko haram din nan da tazo ba ku wanda ya zagi boko haram
ai ba wanda taba
ku kaga bannar kenan
ku rashin adalci
muna zumni lahiya suka jama'ar boko haram
ku rashin adalcin ku
da kenan abin da nake so da samu ga
hari daga waje
ku yi murna magana ta karshe
ku yi murna
magana ta karshe ina so cewa ya talakawan kasar nan su ci gaba da istighfari su ci gaba da manzon Allah salati da hailala saboda mu wa Allah kuskure mai girma Allah ya dauko wannan shugabanni ya kawo mana wanda ba ruwan su da mu wanda ba ruwan su da laka wanda ba ruwan su da abin da yake faruwa
bayan muna kwakwaye da
ƴaƴan su bus sa karatu a kasar Niger din an ko suna karatu sai na Umar ba haka
ne ba
haka sai na Umar
yake
ba kenan ƴaƴan su bus sa karatu
yau na ga maka shugaban kasa isu
bus sa karatu ƴaƴan su a nan kasar su
sai an yi
wannan ruwa da finance din talaka ne za a matsa talaka ya biya su da hawa jirgi suna zuwa sararin subhana ba abin da ya ci musu kai talaka ya biya wannan ruwa da finance din ƴaƴan su je makaranta su dauke wani su ya ƴaƴan su da ƴaƴan su da yawan lafiyar su da yawan duka rayuwar su akan talaka din to da za ta rarra talaka kasan nan
kaiwa da maganar dan kawun shugaban kasar Libya Sadiq Gaddafi wanda ya zargi gwamnatin Niger da sayar da shi da makudan kudade Alhaji Usman da ke zan fara
to ai wannan zance na shirme ne wanda bai shi da amfani wanda za ka saurare ga wani mahaukaci in ba mahaukaci ba yaya ya san an sai da shi wane ne dillahi
yace yana da hujjoji
haba zance na shirme ne ce maka yaro ne da zo kasar nan kowa ya sani gwamnatin nan ta tarbe shi hannu biyu sannan jam'iyyar PENDAS a lokacin da baban shi yake ciki yake da rai tana da hulɗa kudda kudda baban wannan yaro da Gaddafi muna da hulɗa mai kyau da sunan jam'iyyar PENDAS tarayya da jam'iyyar da ke mulki a Libya ka lura saboda haka na gaya maka shugaban kasa Isu Muhammadu shine na farko daga cikin kasai sai shugabannin kasai sai jis ya zo iko da yace mana saru kasu kashe Gaddafi ka a kai ma Gaddafi hari in an kashe Gaddafi an kawo tashin hankali da jihadis da duk kungiyoyin ta'adda na duniya za su tattaru can dan su kawo tashin hankali a cikin kasar sa ba su saurari shugaban kasa Isu Muhammadu ba ai kaga daga bayan Saru sun ce Isu Muhammadu yayi gaskiya an yi ittifaki abinda gai yayi gaskiya haka Isu yake saboda haka yaro da muka karbe shi a nan Niger mun zo an karbi dan gudun hijira amma in ya zo ya binci kuma daga baya ya shiga hulda da waɗanda ke kai mu ƙasa gwamnatin Libya hari mu tsakanin mu na ƙasa da ƙasa tsakanin ƙasashen duniya hulda wanda convention da aka shirya dole ne mu mai hannun tashi a hannun gwamnati dan saboda abubuwan shi ba koye bane an same shi ta huskar waya da ta huskar me yake cewa shi satellite yana hulda da waɗancan mutanen da ke kai ma gwamnati hari
wannan shine
dalilan da aka yi yarjejeniya tsakanin gwamnatin Niger da gwamnatin Libya aka hannunta shi a gwamnatin Libya da su yi tambayoyi
kuri. Nagode.
Wannan shine zance.
Haji Dudu, me zaka ce game da wannan sabon batun na tsohon shugaban kasar Libya Saddi Kadafi?
Ni ma na sani shi kaman yanda ka yi shi a kafofin watsa labaru. Wato labari ne wannan ne shi kaman da ku yi shi. Na sani wani lokaci Saddi Kadafi ya zama a Niger. Kuma lokaci an tattara shi an maida shi kasar su inda aka mashi hukuma da azaba. Abin da ya biyo baya ai shi da waɗanda suka maido shi waɗanda suka maida su suka sani.
Nagode Haji Dudu. To jama'a duka nan muka kawo ƙarshen wannan shirin na tsaka mai wuya. Kamar yadda kuka ji waɗanda muka tattauna da su, da farko dai akwai Haji Asumana Muhammadu, mamba a kauncen jami'in da ke miliki da ake kira MRN. Akwai kuma Haji Dudu Rahama, mamba a kauncen ɗan adawa da ake kira FRDDR. A madadin su da Nasiru Tankare da haɗa mana sauti, ni Yusuf Abdullahi nake ce da ku a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka.
To ga sheku sanu da yake Yusuf Abdullahi da jan ragamar wannan muhawara. Ranawa ce an Allah ya kai mu Najeriya zamu koma kuma abocin Yakubu.
To ga makwabtan mu ko kuma zamu ci gaba da rayuwa ne kawai da a rinka cewa miya mai dadi sai a unguwa. Shin haka abin yake a jihar Plateau? So ake a ce ana ba su abin da yafi namu ne? Haka abin yake a jihar Gombe? So ake a ce abin nasu daban da namu ne? Haka ake a jihar Yobe ko haka ake a jihar Jigawa? Wallahi akwai gyara. Wannan shine magana ta gaskiya. Wajibi ne mu yadda shi ya sani wannan gwamnati a cikin irin badakala da take ya san cases inda suke gaban hukumar EFCC. Ya sani yadda aka yi lokacin da aka cire wani kudi sama da naira biliyan 1 da miliyan 600 da sunan wani Bature. Ya san wannan case na nan a EFCC.
Ina mamaki in ga shiwa na Aminu Tukur wallahi yana magana akan doka. Kamar yanda kai kace kai MA ka bar shi sabila da wayansu bugatun ka. Mu haka muka yi da a wayansu bugatun ka da ya tuna ba Qur'ani bane ko hadisi gadaji ko shine ni ma ina mamaki kuma duk mutane a tafawa kwalewa kwagoran tas da kuma baucin nan billahi lazi la ilaha illa huwa kaji na muka rantsuwa na kafara mamakin malam Aminu Tukur suke na yanda yanzu yake magana akan dogara Yakubu Dogara.
To muna fata za ku tsamaye zuwa wannan muhawarar don ita ma dai mai zafi ce da za ta zo muku daga ranar Talata mai zuwa insha Allah. Yanzu kan muna godiya tare da yin bankwana ga bakin mu na Niger, wato Asmanu Muhammadu da Dudu Muhammadu da kuma musamman shi wakilin namu a can Yamai, wato Yusuf Abdullahi, wanda ya jagoranci wannan muhawarar da suka yi kwanaki suna yi. Mun gode musu kuma yanzu madadin su duka. Ni ne Ali Mustafa Sakwata a Washington DC. Mun bar ku lafiya.
To madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo labarai a wannan karon a takaice.
An samu matasa 12 'yan wasan kwallon kafa na kasar Thailand da mai horonsu da rai a cikin wani kogo kwanaki 10 bayan sun bace. Jiya Litinin gwamnan London ya faɗa wa 'yan jarida cewa an samu matasan kuma dukkansu suna da rai. Mayakan ruwa na musamman ne suka same su makale cikin wani kogo. Kungiyar kasashen Turai ta yi wa Amerika kashirin cewa shirin da shugaba Donald Trump yake yi na ƙara aza harajin kashi 20 daga cikin 100 akan motocin da ake kera a Turai zai yi mugun kasara tattalin arzikin Amerika, kuma zai iya janyo su ma kasashen Turan su maida martanin sakawa kayayyakin da Amurka take sayarwa kasashen su haraji akan kimamin kayayyaki na dala biliyan mai tan da kuma 94. Jiya Litinin wasu waɗanda ake zaton 'yan tawaye ne a kudu maso yammacin ƙasar Pakistan sun yi wa sojojin Lema kwantar ƙona har ma suka kashe sojoji 6. Jami'ai sun ce harin da aka kai da bindigogi da kuma roka akan sojojin da ke Sentry a gundumar Awaran da ke lardin Baluchistan, lardin da ke fama da rikici, ya kuma raunana sojoji guda 2.
To duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai can anjima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, 7 karfe 7 agogon Najeriya, 8 agogon Ghana za a ji mu dauki da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin Jummai Ali da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai kuma CD da ya shirya ya ba da umurni da kuma injiniya mu na wannan safiyar wato John Ellison. Baba Yakubu Mutsiri ne ke sallama da ku daga nan Washington DC. A huta lafiya.